Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Laraba 28 ga watan Agustan 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Brazil Jair Bolsonaro ya gindaya wa kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya na G7 wani sharadi kafin ya amince da kudaden tallafi da suka ba kasar domin kashe wutar dajin Amazon. Kamar yadda shi ma shugaban isa wato Iran Hassan Rouhani ya gindaya wa shugaban Trump wani sharadi kafin ya amince su gana. Sannan za ku ji cewa China ta zargi kasashen na G7 da yin shishigi kan zanga-zangar da ke faruwa a yankin Hong Kong.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a jihar Nasarawa da ke Najeriya, hukumar tsaro da bada kariya ga fararen hula ta yi nasarar kubutar da wasu mutane 7 da barayi suka yi garkuwa da su a harin da aka kai akan ayarin motocin mataimakin gwamnan jihar ta Nasarawa.
Gari dima in baka cokali guda 2 ya ishe ka kenan. In sun je sun dafa shinkafa ma ba za su sa daga gishiri, wani lokaci gishiri ma zai yawa. Cokali guda 2 an baka kaci na ranan kenan. Kuma za ku kwanta kan ruwa sama, soro ne ko menene ku kude ga ku ga Allah kawai.
Haka kuma za ku ji cewa dubun wasu masu buga takardun bogi na shaidar kammala jami'a ta cika a jihar Borno. Za ku ji ƙarin bayani. Sannan kuma Madina Dauda za ta shigo da shirin demokradiya a yau. Kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Brazil Jair Bolsonaro ya ce ƙasarsa za ta karɓi tallafin kudaden da ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki na G7 suka bata domin ta yaƙi gobarar da ke ci a dajin Amazon mai dausayi. Idan har shugaban Faransa Emmanuel Macron ya janye kokakin kalaman da ya yi. A jiya Talata shugaban na Brazil ya faɗa wa manema labarai cewa shugaban Macron ya zarge shi da yin ƙarya, yana mai cewa sai ya janye kalaman kafin nan sai a fara tattaunawa.
Nós vamos, se Deus quiser, juntos achar solução para isso e que vai dar uma satisfação para o mundo.
Shugaban Bolsonaro kenan cikin harshen Portuguese yake cewa da izinin Allah za a samu maslaha wacce za ta gamsar da daukacin duniya da shi kansa shugaban Macron, wanda ya kamata ya rika tattauna kalamansa kafin ya furta su idan har yana son ya fice daga matsalar da yake ciki ta juya mai baya da al'umma kasarsa suka yi kafin ya ce zai jayayya da mu. A dai taron da suka kammala a Faransa a farkon makon nan, shugabannin kasashen na G7 suka yi alkawarin ba da tallafin dala miliyan 20 domin a ceto dajin na Amazon wanda ke da matukar muhimmanci ga duniya saboda rawar da yake takawa wajen zuke gurbatacciyar iska. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce idan har takwarin aikinsa na Amurka Donald Trump na so su gana, to ya fara share fage da dage takunkuman da ya kakaba wa Iran din. A cewar Rouhani, Iran ta riga ta bayyana cewa ba makamin nukiliya take shirin kerawa ba. Yana mai cewa takunkuman da aka saka musu haramtattu ne kuma rashin adalci ne. Kuwa baya-bayan nan shi da kansa shugaba Trump ya bayyana yadda takunkuman suke tasiri akan kasar ta Iran.
The sanctions are absolutely hurting them horribly. I don't want to see that. I don't want to see that.
Yace lallaita kunkuman na cutar da su, ba na son ganin haka. Ba zai yi mu bar su mallaki makaman nukiliya ba. Ba zai yi ba. Lalle akwai yiwuwar zamu gana. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ne da yake ta fadi tashin ganin ya sasanta Amurka da Iran kan wannan takaddama. A nan gida Amurka kuwa shugaban Trump na nan yana ta fushi kan yadda manyan kafafen yada labaran kasar suka dauki labarin zuwansa taron kasashe mafiya karfin tattalin arziki na G7 a Faransa. A kuma daidai lokacin da wato shugaban yake kara matakin da ya dauka na cewa zai karbi bakuncin taron kasashen na G7 a baɗi a ɗaya daga cikin wuraren shakatawarsa wanda mallakin sa ne. mafi akasarin kafafun yada labaran da basu ba da labari mai dadi kan shugaban kasar ba, inda suka yi taruru ta yadda ya ta tafka kurakurai da kalaman da ake ganin su bul da baka ne da yadda ya ki baiwa sauran shugabannin duniya hadin kai kan muhimman batutuwa da suka shafi muhalli. Jaridar New York Times ta yi wani sharhi kan yadda sauran shugabannin duniya suka rungume matsayin da shugaba Trump ya dauka ta kin ba da hadin kai kan muhimman batutuwa da suka shafi duniya, yayin da wani marubucin jaridar Washington Post mai suna Glenn Kessler ya wallafa cewa shugaba Trump ya tafka kurakurai a taron manema labaran da suka yi a ƙarshen taron na G7 tare da yin bayanai masu karo da juna. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi kira ga bangarorin da ke takaddama da juna a Hong Kong da su kai zuciya nesa a daidai lokacin da zanga-zangar da ake ta dauki salon zama ta tarzoma a 'yan kwanakin nan. A ƙarshen makon da ya gabata, 'yan sanda sun yi ta harba hayaki mai sa kwalla domin tarwatsa masu adawa da gwamnati, yayin da su kuma suka yi ta mai da martani da bam din da ake hadawa da man fetur da duwatsun bulo.
If violence continues, the only thing that we should do.
Shugabar yankin ta Hong Kong kenan Carrie Lam take cewa idan har ta zo mata ci gaba, ba mu da zaɓin da ya wuce mu dakile ta ta hanyar amfani da jami'an tsaronmu kamar yadda doka ta tanada. A ce Talata, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ba za ta zira ido tana kallo ana wannan tashin hankali ba. Suma kasashen G7 da suka kammala taronsu a Faransa a farkon makon nan sun yi kiran da a kai zuciya nesa a yankin na Hong Kong, kalaman da suka bata wa cin rai. Har wani jami'inta ya zargi kasashen na G7 da yin shishigi a harkar da bata shafe su ba. Mayakan kurdawa a Siriya sun ce sun fara janyewa daga yankunan kan iyakar Siriya da Turkiya bayan wata matsaya da aka cimma tsakanin Amurka da Turkiyyan. Mayakan da ake kira YPG a takaice, waɗanda su ne ginshikin game da karin da Amurka ke mara baya na SDF, a jiya Talata suka ce janyewar ita ce matakin farko na aiwatar da shirin samar da tudun mun tsira arewa maso gabashin ƙasar ta Siriya. An dai kwashe watanni Turkiya na barazanar za ta kai hari a yankin domin fatattakar mayakan kurdawan daga kan iyakar ƙasashen biyu. Wani babban jami'in gamayyar dakarun ta SDF wanda ya nemi a sake sunansa ya ce wannan janyewa ta kawo ƙarshen barazanar da Turkiya ke yi na kai hari a yankin na arewa maso gabashin ƙasar ta Siriya.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, hukumar tsaro da bada kariya ga fararen hula wato civil defense a jihar Nasarawa ta yi nasarar kubutar da wasu mutane 7 da barayi suka yi garkuwa da su a lokacin da barayin suka tare matafiya a makon jiya, ciki har da mataimakin gwamnan jihar ta Nasarawa Dr. Emmanuel Akabe. Sannan ita ma rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta yi nasarar kama mutane 3 da ake zargi da fashi da makami, da ya yi sanadin mutuwar jami'an ta 3 da suke tsaron lafiyar mataimakin gwamnan. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos.
Hukumar tsaro da bada kariya wa al'umma wato civil defense a jihar Nasarawa ta yi nasarar kwato wasu mutane 7 da wasu barayi suka yi garkuwa da su. A makon jiya ne dai wasu barayi suka tare matafiya akan hanyar Akwanga dake jihar Nasarawa har suka kashe mutane 5, 3 daga cikin su jami'an 'yan sanda ne dake tsaron lafiyar mataimakin gwamnan jihar Dr. Emmanuel Akabe. Bayan wannan danyen aikin ne dai hukumar tsaro da bada kariya wa al'umma a jihar Nasarawa ta samu rahoton cewa 'yan bindigar sun yi garkuwa da wasu bayan Allah a jeji. Kwamandan rundunar civil defense a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari ya ce sun aika da jami'ansu don farautar masu garkuwa da mutanen, inda suka yi nasarar samo mutane 7 da aka yi garkuwa da su.
Kusan kwanaki mataimakin gwamnan jihar Nasarawa ya haɗu da ɓatagari wanda suka kashe masu tsaronsa, kuma kafin ma zuwansa sun riga sun tara wasu, to sun guji da waɗantan sun yi garkuwa da su a cikin daji. To mun samu labari suna cikin daji, Allah da ikonsa muka tura 'yan kundun balanmu. Waɗannan su ake cewa trouble fighters, sunan su mutuwa salamu alaikum. Dama yawanci ba mu tura su sai intikatika ta kai tik. To ɗayan biyu ne, inda aka riga aka yi ido huɗu da su ko su ko mu, to kafin su isa wurin suka cika mu rigan su iska, sun samu labari muna zuwa. sai suka basu. To mu kuma daga nan muka dauko su muka dawo da su. Su bakwai ne. Biyu daga cikin su mata ne. Samba da sati guda ba su yi wanka ba kuma gashi suna bin wata. To kaga dole ba su je su dan kimtsa kansu. Sannan wani daga cikin su kuma bai da lafiya sosai. Muka ce to ya kamata shi ko ya je neman lafiya. To yanzu dai masu lafiyan suna nan tare da mu.
Komandan ya buƙaci al'umar jihar Nasarawa da su ci gaba da bada sahihan bayanai akan lokaci dan daukan matakin daƙile matsalar tsaro a jihar. Ɗaya daga cikin waɗanda aka kubutar daga hannun masu garkuwa da mutanen yace cikin kwanaki 8 da suka yi a hannun masu garkuwan sun sha azaba saboda sai da masu ka biya kuɗin fansa.
To sai suka sa ni in kwanta a kasa. Kafin na dan juye sai na gano wannan na haurowa da moto kenan. Sai aka sare an je an kaka musu daga ciki. Sai aka ce mu da mun kwanta mu tashi mu bi su. Muka haura mun je wani wuri a Batu zai kai kaman kilomita guda 2 ko 3. Gari dima in baka cokali guda 2 ya ishe ka kenan. In sun je sun dafa shinkafa ma ba za su sa daga gishiri wani lokaci gishiri ma zai yawa. Cokali guda 2 an baka kaci na ranan kenan. Kuma za ku kwanta kan ruwa sama soro ne ko menene ku kude ga ku ga Allah kawai. Mun biya kudin fansa kamar ni na biya 1 million. Mu guda 6 mun biya kudi na 7 din shi bai biya ba shine sun ce sun yafe masa.
A halin da yake ciki kuma hukumar ƴan sanda a jihar Nasarawa tace ta cafke mutane 3 da take zargi da fashi da makami da ya rutsa da mataimakin gwamnatin jihar Dr. Emmanuel Akabe a makon jiya. Kwamishinan 'yan sandan jihar Nasarawa Bola Longe ya shaidawa manema labarai cewa jami'ansu sun kama mutane 3 ne a yankin Nasarawa Egonda Akwanga biyo bayan tsaurara tsaro daga sama da ƙasa. Kwamishinan 'yan sandan ya ce suna kan tatsan bayanai daga waɗanda suka kama don gano sauran ma'abota aikin nasu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji. To a jihar Barnan Najeriya ma dai hukumar tsaron ce dai ta Civil Defense ta gurfanar da mutane 8 da ta kama waɗanda kuma take zargin su da aikata laifuffukan buga takardun bogi a fadin jihar. Komandan hukumar na jihar Ibrahim Abdullahi shi ya gabatar da waɗannan mutane ga manema labarai inda ya ce har yanzu suna nan suna bincike a kansu. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Daudabi ya aiko mana.
An da gurfanar da waɗannan mutane ne haɗa da wasu kan sarki da ake kira stamp masu daman gaske da suka da na bankuna da jami'a da makarantu daban-daban da ma masana'antu da dama da kuma certificate wato takardar shirin gamar makarantu kama da na jami'o'i da na gaba da secondary da ma na secondary har ma da na boton ƙasa wato NYSC da aka ce waɗannan mutane ne duk suke bugawa su kuma baiwa wasu mutane da za su ba su wasu kuɗi ƙalilan a zaman sun kammala waɗannan karatu. An dai ba mu daman tattauna da wasu daga cikin su wanda suka shaida mana abin da ya wakana kamar haka.
A ban taɓa yi ba wannan ɗin ma tsautsayi ne abokina ya kawo su a matsayin student ne na faculty ya karɓi kuɗi a hannunsa zai yi musu admission. So sai muka yi magana da shi ya ce tun da admission kake nema musu ka bani wani abu a ciki mana sai ya bani abin da zai bani a ciki ya karɓi kusan 100,000 da wani abu a faɗan yaran kenan akan zai nema musu admission sai ni kuma ya bani 3,000 ne a ciki ko akan ne mishi ID card din a take na basu kenan da wuri wuri kenan.
Me kai aka kawo kana?
An kawo ni nan saboda akwai abokina wanda yazo ya same ni a wajen sana'a na ya tambaye ni akan cewa nayi apply na civil defense ne da result ina wanda akwai deficiency a ciki to sai ya bani shawara ya ce ai akwai abokin sa wanda suna iya yin resolve wanda ko aiki ma zaka iya zuwa ka je kai apply da shi.
Na yi fake registration ma mutane na University of Maiduguri.
Kai ma'aikacin jami'a Maiduguri
ne? Ni ba ma'aikaci ni agent ne ba ni ne. Ni agent ne.
Komandan ya ce fiye da watanni 8 kenan suna bibiyan waɗannan mutane da kuma Allah ya ba su nasarar damɗe su da haka ne suka ga ya dace su faɗakar da jama'a da kuma hukumomi da gwamnati da ma makarantu game da abubuwan da ke gudana a halin yanzu. Ga dai ƙarin bayani da komandan Ibrahim Abdullahi ne mun kamar haka.
Tun da shekarar ta wuce Disamba muke wannan bincike. Allah ya taimake mu muka samu wannan bata gari da suke nema su gurɓata fannonin karatu na ilimi a wannan jiha. Yanzu mun fara bincike waɗanda suka yi amfani da waɗannan takardu ta boge suka samu ayyuka su ma mun fara kama su.
Kamar certificate ɗin wasu makarantu ne haka wanda ku gano cewa na boge ne?
Yawanci jami'o'i suke wannan arewa amma a nan Borno akwai waɗansu kuma ba ma so mu faɗa saboda kai ɓata. Yanzu guda 7 hadda jami'a.
Kuma nan ba da kariya ga fararen hula na jihar Borno Ibrahim Abdullahi kenan ke bayani game da wasu mutane da suka damke da suka zarga da aikata laifin buga takardun kammala makarantu daban-daban na boge ciki har da na jami'a da na boton ƙasa. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Daudabi. To har yanzu dai muna Najeriya, inda wani batu da gwamnatin tarayyar kasar ta yi da cewa za ta fara cire kudaden rancen tallafin da ta baiwa gwamnatocin jihohin kasar domin biyan haƙoƙin ma'aikata kamar su albashi da kuma fansho. Ya fara jefa tunani a zukatan gwamnonin kasar, musamman waɗanda ba a lokacinsu ba ne aka ba da tallafin. Ga rahoton da wakilin Abdulwahab Muhammad ya aiko mana daga Bauchi.
Wannan yunkurin karɓo kuɗaɗen ya biyo bayan kafa kwamiti ne da gwamnatin tarayyar ƙasar ta yi domin bin diddigin yadda gwamnoni suka yi amfani da kuɗaɗen tallafin, inda kwamitin ya gano cewa wasu jihohin sun yi amfani da kuɗaɗen bisa manufa, yayin da wasu jihohin kuwa sun yi amfani da kuɗaɗen ne don kashe gararin gabansu. Gwamnan Bauchi, Sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi, ya bayyana cewa wannan batu matsala ne.
Mun samu tallafi daga mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari, wanda ya ba mu kudi kusan biliyan 47 na tallafi. To wannan fa bashi ne mutane, sai wanda ya kamata a biya fansho da gratuity da albashi. Yanzu haka ana bin mu bashin kuma gratuity na 27 biliyan na local government 11, na Bauchi na kuma gwamnatin jiha 16. To gashi kuma an ce za a sake dauka, a fara daukan hakudin mu daga inda ake turo mana, shine ya zama to matsala. Amma insha Allah za mu yi tsari yanda zai kasance za mu dinga biyan mutanen Bauchi albashin su, za mu biya fansho, za mu biya gratuity.
Sai dai kuma a tsokaci, masanin tattalin arziki kuma tsohon shugaban kwadago a jihar Bauchi, Comrade Abdullahi Koli, ya ce fara biyan bashin a yanzu zai maida hannun agogo baya, musamman batun biyan albashi a jihohi.
To idan har aka fara cire wannan kuɗi daga cikin asusun gwamnatin jihohi, to albashi ma kansa zai gagara. Matsaloli da su addabi a jihohi, za a koma gidan jiya. To sannan mafita shi ne, na farko ita gwamnatin tarayya, duk da ko ta gama bincikenta, ta tabbatar da jihohin da suka yi amfani da wannan kuɗi bisa ka'ida ko doka ko yanda aka bayar aka yi alkawari. To irin wayannan jihohi an tabbatar cewa ba su yi almubazzaranci da wannan kuɗin ba, to yana da kyau a ɗan ɗaga musu ƙafa, a ba su zuwa ɗan wani lokaci, ko da wata 6 ne ko da wata 9 ne, a ɗan ƙara musu domin su samu, musamman sabbin gwamnoni, su samu su zauna da gindinsu su fahimci me jihar take ciki.
Gwamnonin da suka karɓi wannan kuɗi ya zanto kuma aka duba ba su yi aikin ba, za a gayyace su ne su zo su yi bayani, ko kuma dai menene shawarinka a kai?
To lallai ya kamata a bincike su, a tabbatar da yanda suka yi amfani da kuɗin.
Bayani kenan daga ɓangaren gwamnati da kuma masana tattalin arziki dangane da yunkurin gwamnatin tarayya domin karɓo basussukan da ta baiwa gwamnatocin jihohin ƙasar. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla gaida Abdulwahab Muhammad. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 1 na dare da minti 18. Ga Madina Dauda da shirin Demokuraɗiyya a yau.
Demokuraɗiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. A makon da ya gabata ne shugaba Muhammadu Buhari ya rantsar da majalisar ministocinsa 43 waɗanda zai aiki da su a wannan wa'adinsa na biyu, kuma tuni har ministocin sun kama aiki. To sai dai kaɗan daga cikin jawabin da shugaba Buhari ya yi a wajen bikin shan rantsuwar ministocin ya bar baya da ƙura. Za mu yi nazari. A wa'adin shugaba Buhari na farko ya haɗa wasu ma'aikatun, a yayin da ya raba wasu da dama. A wannan karan an yi akasin haka, inda har aka ƙirƙiro wata sabuwar ma'aikata. Shugaba Buhari ya ce ya yi ƙarin yawan ministocin ne domin arzikin ƙasa ya ƙaru, sannan ya shimfiɗa wa ministocin wasu muhimman sharruɗa, har da batun cire mutane miliyan 100 daga ƙangin talauci. Sannan ya ce ministocin su mayar da hankalinsu wurin ƙirƙiran sababbin ayyukan yi. Amma wani umarni da ya ɗauki hankalin jama'a shine,
in terms of coordination communication, kindly ensure that all submissions for my attention or meeting requests be channeled through the chief of staff, while all federal executive council matters be coordinated through the secretary to the government or the federation, in order to speed up process of decision making.
Anan shugaba Buhari ne yake cewa abin da ya shafi mu'amala da ku ko wasu harkokin sadarwa da zasu buƙaci jan hankali na ku miƙa su ta hannun shugaban ma'aikata na wato Abba Kyari, sannan kuma duk abin da ya shafi majalisar gudanarwa kuma ku miƙa shi ta hannun sakataren gwamnati wato boss Mustapha, saboda mu samu sauƙin aiki da kuma ɗaukan muhimman matakai. Ga ra'ayoyin jama'a a game da wannan furuci.
Sunana Sa'idu Yaro Tafawa daga karamar hukumar Toro ta jihar Bauchi. Ina so in maida martani dangane da jawabin da shugaban ƙasa ya yi a lokacin da yake rantsar da ministocinsa. Hakika wannan jawabi na shugaban ƙasa ya ɗaga min hankali kuma ya sa ni cikin wani nazari wanda a iya shekarun da nake da shi a yau ban taɓa jin shugaban ƙasan da ya yi jawabi irin yadda ya yi jawabin nan nasa ba. Jawabin shi ne cewar dukkan Minnesotan da ya rantsar da su ya ba su waɗannan ma'aikatu da su rinka aiki ne da umarnin mutane biyu. Na farko akwai shugaban ma'aikatan na tarayyar Najeriya, na biyu akwai Abba Kyari. To ni wannan abu ya kulle min kai matuƙa gaya, kuma su Minnesotan nan su ba su da dama nasu kenan sai sun zo sun nemi umarni daga waɗannan mutane biyu. Shin General Buhari, Najeriya nan ta yau ba ta jiya ba ta fi ƙarfinka ne ko kuma? In har Najeriya ta fi ƙarfinka, ya kamata ka yi jawabi wa al'umman ƙasar nan.
Sai ra'ayin tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani.
Ina son yi magana ne akan jawabin da shugaban ƙasar tarayyar Najeriya ya yi, President Muhammadu Buhari, kan cewa duk ministansa da yake da wani ƙuduri ko yake son ganinsa ya bi ta hannun shugaban ma'aikata Malam Abba Kyari kafin ya kai gare shi. Wannan magana ni tun da ya fara gwamnati ban taɓa jin abin da ya firgita ni irin wannan ba. Ina ma laifin da shugaban ƙasar zai gaggauta miƙa wa shi Abba Kyari shugabancin ƙasar kawai kacau kan, domin yanzu ba magana ce ake ta kabal ba. Abu ya wuce kabal, ya zama mutum ɗaya ne, kuma ya tabbata cewar ba shugaba Buhari ne yake shugabancin Najeriya ba kai tsaye. Dodorido ake mana Abba Kyari shi ne shugaban ƙasa. Kawai ni dai abinda nake gani shi ne ya sauka cikin ruwan sanyi da lumana da girma, ya miƙa wa Abba Kyari mulki, ya koma gefe ya kallo. Wannan shi ne kawai kaɗan magana kwaya ɗaya, babu wani duk wanda zai faɗi wani abu saɓanin wannan, to faɗa yake yi saboda san rai. Shugaba Buhari kawai ya sauka ya miƙa Abba Kyari mulki, shi ya koma gefe ya kallo.
A wani abu da ya zama kaman kare wannan mataki na shugaba Buhari, ɗaya cikin 'ya'yan jam'iyyar PDP kuma wanda ya taɓa aiki a fadar shugaban ƙasa Umar Sani Dakat ya yi nazari.
Wannan furucin da ya yi ba wai ya yi kuskure ba ne, yawanci haka shugabannin ƙasa suke yi. Duk abin da ya shafi ayyuka da ya shafi fadar shugaban ƙasa, wanda ministoci su ma suna ƙarƙashin fadar shugaban ƙasa ne, sukan bi wajen chief of staff ko kuma shi sakataren gwamnati. Duka wannan ba wai ya saba ka'ida ba ne, amma fitowa da ya furta shi ya sa mutane suke ganin kaman abin da ya faɗi bai kamata ya faɗi ba, saboda akwai abubuwa da yawa da mutane suke alaƙa da shi. Na farko suna ganin cewa ba shi da cikakken lafiya da zai iya ci gaba da harkan gwamnati, saboda haka yana neman mutanen da za su taya shi aikin, su rage mishi aiki. Na biyu ana ganin cewa ya yarda da waɗannan mutanen ne, saboda haka irin aikin da ya kamata ya tsaya ya yi domin ya fito da gundarin abubuwan su za su fito mishi da shi, sannan kuma shi kawai sai dai ya baka hannu ya ce ko ya yarda ko bai yarda ba. Duk irin waɗannan tsare-tsaren shi ya sanya shi shugaba ya irin wannan jawabin, amma wannan ba wai ya saba ka'ida ba ne, ya bi kan ka'ida ne, haka tsari yake. Kar ki manta na yi aiki a fadar shugaban ƙasa, kuma na san yadda tsari yake. Shi shugaban ƙasa baya ɗaukan jawabi kai tsaye, sai an duba an daɗa mishi bayani, idan ma bai fahimci bayanin ba aka kai mishi sai ya sake rubutawa, an daɗa warware mishi zare da abawa ya fahimta sannan ya sa hannu. To wannan duk ka'ida ne, ba wani matsala ciki.
Shi ma Senator Yusuf Abubakar Yusuf ɗan jam'iyyar APC ya yi ƙarin haske.
To na ɗaya dai a fahimta na maganan da shi shugaban ƙasa ya yi daidai ne,
sabili da shi shugaban staff dinsa wanda ake cewa chief of staff, aikinsa dama da turanci kaman conduit pipe ake kira, wato ya karba daga nan ya yi processing akai wa shugaban kasa. A processing ba wai zai take wani decision akan wayannan takardun ba, da kuma scheduling, you know, a ga minister dole ne a samu wani wanda zai tsaya ya ce okay, a shugaban kasa ya yadda zai ga minister a lokaci kaza da kaza, zai ga wannan rana kaza, zai ga wannan rana kaza. Shugaban kasan nan fa na duk Najeriya ne, kuma ba ministers kawai yake gani ba, akwai mutane da yawa wanda yake gani, wanda kuma za su bi ta wannan chief of staff. Ban san ko shi shugaban kasa yana da principal secretary ba, ko zai sa principal secretary nan gaba. Akwai wayannan, you know, abin da ya kamata dama ayi wayannan abubuwa. Shi secretary ng gwamnati dama secretary ne na cabinet, amma lokacin da soldiers suka zo sai suka creating wani office wanda duk abin da yake faruwa ta fadan shugaban kasa, ta wajejen gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha ko gwamnatin kananan hukumomi, so su biyo ta kan shi secretary to the government of the federation. So shi secretary ne a council. Ni a fahimta na ba wai wani karfi ne aka kara musu ba, ba wai wani iko ne aka kara musu ba, babu ko kadan, ba wani iko da za su yi fiye da abin da shi shugaban kasa zai ce su yi, fiye da abin da gwamnati ta ce za su iya yi. So ni furcin da shi shugaban kasa yayi, you know, shi ya san inda yake da wasu matsaloli a ganin mutane, a shirin ganin ministers da sauransu, watakila wannan zai fi masa sauki, you know, idan yayi wannan.
Ya Senator Ahmad Babba Keita, wanda shi ne mai fito daga mazabar shugaban kasa, ya kalli wannan batun.
Akwai abinda daga ofishin sakataren gwamnati an cimma matsaya zai iya zuwa yayi. Akwai wanda shi shugaban ma'aikata zai shawara da shugaban kasa ya gaya mashi, domin a bar shugaban kasa ya samu damar ikon tafiyar da ayyuka. Watakan office din shugaban kasa ba karamin office bane ba, koda ana zaune lahiya. Balle kasan nan mun san abubuwan da ke muna fama da matsalolin tsaro, muna fama da matsalolin tashe-tashen hankula na abinda ake ce ma
masu neman rabewa
irin IPOB haka da sauransu. Saboda haka akwai waɗansu abubuwa wanda bai kamata sai sun je kwada shugaban kasa ba, kamata yi ko kuma wurin shugaban kasa, suna iya zuwa kwada shugaban kasa, mataimakin shi na nan, sakataren gwamnati na nan, shugaban ma'aikata na nan, wanda za a abin nan. Saboda haka ni abin yana ɗore min kai. Wata jaridar ma da na gani shine Buhari ya ce bai so ya ƙara mu'amala da ministoci, wanda ba haka bane ba gaskiyar magana. Sai mu koma magana ta biyu na zargi. Ina tabbata miki kowa za a kai ya zama shine shugaban ma'aikata, to sai an zarge shi da hana ruwa gudu. Dalili kawai shine kowa ya san yadda 'yan Najeriya suke, kowa yana so ya kai abinda za a karba nan take a yi mashi haba-haba, ko da yayi daidai da ra'ayin kanta kasar gabaki daya da kuma 'yan Najeriya, ko kuma ra'ayin shi ne kawai. Saboda haka waɗannan abubuwan sai mun bambance shugabannin ƙasa da yawa sun yi, kuma irin waɗannan mutanen an zarge su da cewa suke kaza. Saboda haka wannan zargin ba zai taɓa ƙara wucewa ba.
Fadar shugaban ƙasa ta fito da sanarwa inda take cewa gwamnati ta shirya tsaf domin kai 'yan Najeriya mataki na gaba. A nan shirin ya kawo jiki a tara makon gobe domin jin wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
Madalla gaida Madina Dauda. Kafin mu kammala shirin, ga Mahmud ya dawo da labarai amma a takaice.
Shugaban Brazil Jair Bolsonaro ya ce ƙasarsa za ta karbi tallafin kudaden da ƙasashe, wato mafiya ƙarfin tattalin arziki na G7 a duniya, suka bata domin ta yaki gobarar da ke ci a dajin Amazon mai dausayi, idan har shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya janye baƙaƙen kalaman da ya yi. A jiya Talata, shugaban na Brazil ya faɗa wa manema labarai cewa shugaban Macron ya zarge shi da yin ƙarya, yana mai cewa zai janye kalaman kafin nan sai ya janye kalaman, wato su kafin nan a fara tattaunawa. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce idan har takwarar aikinsa na Amurka shugaba Trump na so su gana, to ya fara share fage da ɗage takunkumin da ya kakaba wa Iran. A cewar Rouhani, Iran ta riga ta bayyana cewa ba makamin nukiliya take shirin kerawa ba, yana mai cewa takunkuman da aka saka musu haramtattu ne kuma rashin adalci ne.
To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu shigo da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa sai mun hada shirinmu na hantsi.
VOA Afrique, le monde